sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu muke rine tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na Al'asiriya na yau Laraba 17 ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da su ga Sarfilu da kanun labarai.
Kamfanin harada magunguna na kasar Amurka Moderna ya fara kudin allurar rigakafin sa ta COVID-19 kan yara kanana. Ghana wata farko tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping na iya faruwa daga ranar 22 ga watan Afrilu. Sakataren harkokin wajen Amurka da sakataren tsaro suna kan hanyar sa zuwa Afrika ta Kudu bayan da suka gargaɗi China cewa gwamnatin Biden za ta mayar da martani ga China kan tursasawa da wuce gona da iri a yankin.
To kanan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, a cikin shirin za ku ji cewa jami'an tsaron Ghana sun cafke mutane biyar da suka yi safarin yara daga ƙasar Kamaru.
Kamar matan Afirka da ake kaiwa daga Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Iran, wanda a fara kamar muka kai in ka kai wato ya sake ba kudinwa ta ci wannan gaskiya in ka kai ba haka ba.
A jihar Niger, Najeriya kuma kungiyoyin 'yan banga suna ci gaba da samun nasara a yaki da suke yi da 'yan bindiga, amma kuma sun yi kira ga taimakon kayan aiki.
Muna amfani da wagiloli, baka, adaka da wanda ita famfa a kan nan. Muna ma yi kokari da wa'annan balle an ba mata an kara mana karfin gwiwa.
A jamhuriyar Niger kuma lauyoyin da ke kare dan takarar 'yan adawa a kotu sun ce kuri'un da ya samu sun haura kashi 54 cikin 100 a maimakon kashi 50.3 da yake ikirarin ya samu a can baya. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar muku da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ke gabatarwa da sakonni da kuka aiko mana. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum ga labaran duniya. Kamfanin harhaɗa magunguna na ƙasar Amurka Moderna ya fara gwajin allurar rigakafin shi ta COVID-19 wanda za a yi so bi ga yara ƙanana domin sanin ko ya kamata a fada allurar rigakafin ga yara 'yan ƙasa da shekaru 18. Kamfanin zai allurar rigakafin ne ga yara kusan 6,750 a Amurka da Canada tsakanin masu shekaru 6 zuwa 12. Za a bada allurai ne kwanaki 28 a tsakani, don haka masu bincike za su iya lura da illa daga allurar rigakafin da kayyara tasirin ta ga kananan yara. Ana gudanar da binciken ne tare da haɗin gwiwar cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta ƙasa wadda ta taimaka wa Moderna wajen samar da allurar rigakafin. Moderna na gudanar da wani bincike na daban kan kare allurar rigakafin da tasirinta tun watan Disamba wanda ya hada da yara 3,000 tsakanin masu shekaru 12 zuwa 18. Ghana wata farko tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping na iya faruwa daga ranar 22 ga watan Afrilu, yayin da Biden ke karɓar bakuncin taron shugabannin duniya kan yanayi a Washington a ranar mayar da hankali kan makomar duniya. An shirya taron ne don tara shugabannin duniya da tattaunawa batun sauyin yanayi wanda Biden ya bayyana a matsayin muhimmin abu ga manufofin Amurka kan kasashen waje da tsaron ƙasa. A ranar Talata, wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya bayyana tasirin da cewa za mu haɗa kai da China idan muna da sha'awar yin hakan. Jami'an Amurka sun ce China, wacce ta fi kowace ƙasa fitar da iskar carbon a duniya, dole ne ta ƙara burinta game da rage iskar carbon. Kasar China ce ke fitar da kashi 30 cikin 100 na iska mai gurɓata muhalli a duniya, kuma ta bayyana burinta na daƙile iskar kafin shekara ta 2060. Amurka ce ta biyu a duniya tana fitar da kusan kashi 15 cikin 100 na gurɓatacciyar iska a duniya, kuma ta ba da sanarwar cimma burin daƙile gurɓatacciyar iskar ya zuwa shekarar 2050. Mahukunta a jihar Georgia ta Amurka sun kame wani mutum da yammacin jiya Talata bayan wasu hare-haren da suka yi sanadin mutuwar mutane 8, 6 daga cikin su mata 'yan yankin Asiya ne. Harin na farko ya faru ne a wani ɗakin yi wa mutane tausa a garin Acworth, kimanin kilomita 50 arewa da Atlanta. Mahukunta a wurin sun ce wanda ya harbin ya kashe matan Asiya biyu da wani bature da baturiya, sannan kuma ya raunata wani mutum na daban. Kimanin sa'a guda bayan harin, 'yan sanda a Atlanta sun gano wasu matan Asiya guda 3 da suka mutu ga alamun raunin harbin, a wurin shakatawar. Daga nan suka sake samun wata mace ƴar Asiya ta mutu sakamakon harbin bindiga a wani wurin shakatawa da ke nesa kaɗan. ‘Yan sanda sun ce hotunan bidiyon wuraren uku sun nuna motar wanda ake zargi ya kai harin a dukkan wuraren, kuma suna da ƙarfin gwiwa cewa mutum ɗaya ne ke da alhakin hare-haren.
To, an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Rundunar 'yan sandan Ghana ta kama wasu mutane biyar da ake zargin su da safaran yara tara daga ƙasar Kamaru. Mutane da ake zargin sun haɗa ne da maza hudu da mace guda. An riga kuma an miƙa su ga sashen 'yan sanda mai kula da yaƙi da safaran ɗan adam. Wani mai sharhi akan harkokin tsaro a birnin Accra kuma shugaban cibiyar Jatike Center for Human Security and Peace Building, Adib Sani, ya mana fashin baki akan yadda waɗannan mutane suka tsallaka ƙasashe zuwa ƙasar Ghana da ƙananan yaran.
Gaskiya abubuwa da yawa ke iya ya bari hakana zuwa. Na farko, in aka ce an kama yara a jiya su ba kaman an fifce su hannun uwayensu ba ne, mostly ana iya ana kidnapping, okay? Ba mostly ana musu karya ne, a karbe su wajen uwayensu a ce za mu kai su wani wurin jin daɗi, kuma in suka kai wajen sun samu arziki warai, in suka yi wannan arziki sun iya su aiko muku kuɗi. Har ma a cikin Ghana ana iya ana yi wasu uwayensu kai yaransu su ba free don su je teku su yi fishin ko su kama kifi su yi arziki. So usually haka ake yi, ana ba su wrong information ne, kamar matan African da ake kaiwa daga Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar kenan. To za a faɗi musu kamar in muka kai rayuwar ya sake ba kuɗin wata ke da wannan gari ba, in ka kai ba haka ba ne. To usually suna mugun su haka, in suka kai immigration, in suka kai security checkpoint, yana yi kamar yaransu ne ko yaran nan uwayensu sun jadda su wuce da su. Kuma in ka duba garin da ka kira duka, akwai issues wannan gari, akwai damuwa, rashin tsaro. Nigeria, Cameroon, duka mun san abin da ke faru daga wajen.
To, wannan abin al'ajabin da ke faruwa shine yara guda tara, ciki ma akwai mai shekaru uku, kuma waɗanda suka ɗauko yaran nan su biyar ne mace ƙwaya ɗaya ne. Ya za a ce mace nan take da ‘ya’ya har guda tara daga ‘yan shekara uku zuwa goma sha hudu. Ba ka ganin wannan akwai wani abin da ya kamata jami'an tsaro su kula da shi kafin ma har su tsallako zuwa ƙasar Ghana?
Abin da ya kamata mu gane, mutane da aikinsu sufin aikinsu suna aiki da very sophisticated network of wasu da ke iya suna use influence kuma suna use kudi. For example, muka kai maybe checkpoint and ‘yan sanda suna iya suna ba kudi, ba ka ce kan su yi su iya su fita phone su make call. Suna da ƙarfi ƙwarai, amma mu ba mu
wato suna da masu goya musu baya.
Wannan dai gaskiya ne, suna da shi da kyau. So wani muna tambaya ta ya suka yi suka yi haka, ya suka yi suka yi haka, sun san abin da suke ciki ne, suna ciki ya gina ma. So far wanda ya ba ka wani sha'awa. Batun human trafficking akwai damuwa kwarai, even mazaje ma masu sai kamar ni da kai ma ana yi ana traffic. A yi musu kariya a wuce da su. Sushe kaɓon lokaci CNN sun yi wani report daga Libya da ake sayar dan waye.
To, ko ta wani hanya kake ganin za a iya bi a magance irin wannan abubuwa, ko kuma wani irin fasaha kake ganin idan an yi amfani da ita za a samu yadda ake so?
Akwai abin da ake ce a cikin psychology ego dialectic, wato ana yi tambayoyi ana iya a gane gaskiyar magana. Suka kai wani checkpoint an yayin musu tambayoyi na kwastu yaran ka haka nan, ma a raba yaran nan one on one, baban ku ne, na kwa ga juna, na kwa san shi, idan wannan duka na yanayi yana fitowa da gaskiya. In ka duba Mexico border between Mexico da UN, ana iya ana zuwa a bar yara wajen don su samu su shiga. Customs officers in Lagos suna da wannan fami, amma nan gari systems ne ya ce, to wani ya dai kwashi yara ba ku tambaya na yaran da suka fito da next year su wuce Nigeria. Cikin ne, kai tubu har Ghana.
Adim Sani kenan shugaban cibiyar JetK Center for Human Security and Peace Building. Ana tare ne da yadda sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filu da labaran duniya kashi na biyu.
Gwamnatin mulkin sojan Myanmar da ake gani ita ce babbar rundunar da ta haddasa tashin hankali na dogon lokaci a baya kan tsirarin musulman Rohingya ta kyale jama'ar su dan sarara a yanzu yayin da take fada da masu zanga-zanga. Amma manazarta sun ce ana sa ran gwamnatin mulkin sojan za ta ci gaba da tsohuwar murƙushewa a kan lokaci. Rundunar sojin junta ta kwaci iko a wani juyin mulki na watan Fabrairu daga gwamnatin farar hula kuma ta mai da hankali kan dakatar da masu zanga-zanga maimakon 'yan Rohingya marasa rinjaye da ke zaune a wani yankin yammacin Myanmar kuma ke ci gaba da neman haƙƙinsu. Akalla masu zanga-zanga 11 a kashe a ranakun Litinin da 57 a ƙarshen mako a lokacin da aka zub da jini tun bayan juyin mulkin soja a watan jiya, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a shafinta na yanar gizo. Tatmadu ba za ta canza manufofinta ba game da tsirarin Rohingya ba, in ji Tinan, malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Chulalongkorn a Bangkok. Tatmadu yana nufin sojoji a yaren Myanmar kenan. Daga ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro Leon Austin za su je Koriya ta Kudu a yau Laraba bayan sun gargaɗi China cewa gwamnatin Biden za ta mayar da martani ga China kan tursasawa da wuce gona da iri a yankin. Blinken da Austin sun bar Tokyo da safe yau bayan sun yi tattaunawar haɗin gwiwar da takwarorinsu na Japan da nufin sake tabbatar da ƙawancin yankin Trans-Pacific yayin da China ke nuna ƙarfinta da Koriya ta Arewa mai adawa. A wata sanarwar haɗin gwiwa ta bayan taro, Blinken ya yi magana game da gwamnatin Biden za ta ɗau mataki idan ya zama dole lokacin da China za ta yi amfani da ƙarfi ta tilasta da zalunci don samun hanyarta.
A gaida Sarfilu Hashim ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, al'ummar Najeriya na ci gaba da bada gudunmuwa ga kokarin da hukumomi ke yi na magance matsalolin tsaro da ta zama ƙarfin kafa a sassa da dama na ƙasar. Ganin yadda ake tunanin cewa jami'an tsaron Najeriya sun gaza wajen magance matsalar 'yan bindiga da suka addabi jihohi da dama a Najeriya. Ga dai Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A yanzu haka dai ƙungiyoyin al'umma na ci gaba da ba da gudunmuwa domin ganin an magance matsalar rashin tsaro da ta addabi jama'a a sassa daban-daban na Najeriya. Bisa la'akari da yadda jami'an tsaron ƙasar suka kasa magance matsalar 'yan bindiga masu garkuwa da mutane a wasu jihohin Najeriya. Wannan al'amari dai ya sa a nan jihar Niger ƙarawa ƙungiyar 'yan banga ƙarfi ta hanyar ƙara masu ƙwarin gwiwa domin taimakawa jami'an tsaro a yaƙi da waɗannan 'yan bindiga. Alhaji Bello Baƙo shi ne shugaban ƙaramar hukumar Jau, wanda kuma ya ɗauki matakin sanya kayan 'yan bangar domin yakar waɗannan 'yan bindiga tare da shi a yankin nasa. Ya ce sun ga tasirin 'yan bindigar sosai.
Su 'yan bangar nan, domin ni dai ana wa komin dare, komin ruwa, komin iska na kira su, ce ga abu ya taso, to a shirye suke.
Ya ce ban daga kamar kana shiga cikin 'yan bangar nan ma ta hay patrol da kai.
Ai abin da yake ba su ƙarfin gwiwa kenan. In ba na ta hiya ba ne, duk in za ita nikan ce ne ku fito ga abu kaza wuri kaza ku zo mu je.
Amma kai kuna tunkarin 'yan bindigan nan da kai a ciki?
In dai mun samu bayanin su mukan tunkare su, so da yawa mukan ji a yi ɗauki ba da idan su, kuma Allah kan ba mu sa'a. Wannan nasara ya sa da mu a wuraren mu yanzu gaskiya abun ya zama tarihi.
Alhaji Musa Liman Mangwaro shine sakataren kungiyar 'yan bangar a yankin Mangwaro ta karamar hukumar Mariga da ta sha fama da matsalar 'yan bindigar. Ya ce duk da yake suna fafatawa da waɗannan 'yan bindiga da 'yan makaman da ke hannunsu a yanzu, amma idan suka samu ƙarin makamai lamarin zai fi haka.
Insha Allah, wayan gaba muna yi da su a haka nan balle an ba mu wancan. Muna amfani da wagiloli, baka, adaka da wanda ita pump action din. Sai muna mai kokari da wayannan balle an ba mu wancan an ƙara mana ƙarfin gwiwa.
To bisa la'akari da irin rawar da 'yan bindigar suka taka a yaƙi da 'yan bindigar, gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi masu godiya ta musamman.
Ku ƴan vigilante, mun gode ƙwarai da gaske. Allah ya saka muku da alheri. Kuma na tabbatar muku gwamnatin jihar Niger za ta yi kokarinta ta ci gaba da taimaka muku.
A sakamakon wannan ci gaba da aka samu na yaki da ƴan bindigar daga bangaren ƴan bangar dai. Ya sa wasu daga cikin ƴan Najeriya ganin cewa ai jami'an tsaron gwamnatin kasar sun kasa. To amma ministan ƴan sandan Najeriya Alhaji Mai Gari Dingyadi ya maida martani ga masu irin wannan tunani.
A wannan wanda ba su san abin da suke yi bane. Ba wanda zai ce gwamnati ta kasa ga waɗannan matsalolin. Gwamnati na iya kokarinta saboda gwamnati na gurgurdan halin abin da take iya yi. Kun wannan muna yi kun wanda kofa akan cewa lalle insha Allah sai mun yaki waɗannan mutane. Kuma sai mun samu nasara a kansu.
Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasir Batsari da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za ku iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fare wada har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da sake dawowa cikin wannan shiri na Arewa a yau. Shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu zanta ne da dattijuwa a Arewa, Mariya Ibrahim Baba, wacce ta yi fashin baki kan yanda wasu iyaye a Arewa suka sake har itace bushe a tankware. Hajiya Mariya ta ce gyaran tarbiyyar yara a Arewa zai iya yiwuwa in iyaye suka sake sabon lale da hana cuɗanya da miyagun iri.
An saki hanya ne, shi sa muka samu kanmu a inda muke yanzu. Shi kuma gyara inda aka yi niyya zai yiwu da wahala, amma zai yiwu. Babu ɗan da ya faɗo daga bishiya. Kowane ɗa da aka haifa ya fito ne daga tsakanin uba da uwa. To daga nan gizo ke saka. Duk ɗan da aka haifa kuma ɗan kirki ne. Ya dogara ga hannun suwa ya tashi uwa da uba. To uwa da uban nan dole ne kowannen su ya tsaya tsayin daka dai bisa kan tafarkin da Allah ya dora masa wajen tarbiyyar da. Shi namiji akwai bangaren da zai yi, ita mace akwai nata. Na mace yafi yawa. Tunda daga tun safe har baccin dare suna tare, inda ba ya isa zuwa makaranta ba. To shi kuma magidanci fita zai je nemo abinci ya dawo. To in ya dawo kuma maimakon ya fice tafi ya batta da ƴaƴan, ya kamata shi ma ya shigo su hada hannu tare. A koma tsarin koyawa yaro gaskiya, rikon amana, rashin kwaɗayi, rashin wani buri, koyawa yaro ya koyi yin abubuwa ma da kansa. Irin su sabgogin gida, wanki, shara, guga, ban ruwa, irin wa'annan aikace-aikacen duk yaron da ya tashi aka assasa shi a irin wannan, haka zai ɗore. Shi ma in ya girma ya tashi gidan, haka zai koyi da wani. Amma yanzu mun wayi gari, in kika je gida duk sai kiga wasu ma talaka ne fab, amma sai ta samu yar aiki ta ajiye a gidanta. Saboda me? Ƴaƴan da ta haifa su kwanta su huta, yar aiki ne suna ɗorawa nauyi. To balle kuma aka samu masu hannu da shuni, sai kiga gida ɗaya na da ma'aikata 10 su suke komi a gidan. Ita matar uwar ɗan da uban ɗan kowa ya tafi harkokinsa. Ɗan nan wani zai masa wanka da safe, ake mata wanka, mai ba shi abinci daban, mai kai shi makaranta direba daban. In ya je makaranta ya wuni ya dawo, wanda zai karɓe shi har sai baccin dare ma kila uwar da uban ba su gan shi ba. Sai a kwana 7 uba bai ga ɗansa ba, bai san me yake ciki ba. Saboda haka kin ga ko to yaya zai yiwu haka? Wane ne zai wa ƴaƴan tarbiya? Ku iyayen nan dai ku aka ɗorawa ku yi musu. Kuma shi an kai wato akwai wani abu da mutane ba sa ganewa. In za ka koyawa ɗa abu, ka yi da kanka ya gani. Ɗa shi kaman kamera yake. In dai kai abu yana kallo kana yi, to shi ma zai kwaikwaye ka. To amma ka je ka nemi wuri ka zauna ka sa shi ka ce wai ya je da baki haka kai rabbi da shi, ai ba zai yi ba. Ba zai ma dauke ka da wani mahimmanci ba. Saboda haka gyara yara, gyara Arewa, dole mu dawo wannan kawaici da girmama na gaba, riƙen amana, faɗan gaskiya, rashin lalaci da kokari yunkurin yin abu da kanka. To dole mu dawo kansa, in ba haka ba mun shiga uku. Uwa da uba ba su kaɗai za su yi wa ɗa tarbiyya ba. Al'umma na anguwa da abu da mutanen waje, kowa da nashi ɓangare da zai sa hannu a gyara. Ɗa na kowa ne. In kowane gida ana wa yara tarbiyya ana musu seti, to sai ki ga abin ya zaga. an musu tarbiya kowa a gidansu in suka fito suka hadu wannan tarbiyyar da aka yi musu da shi za su tafi da rayuwarsu. To wani gida yana yi, gida goma ba sa yi, shi ɗayan nan da ake masa in ya fito ai ba zai tasiri ba, bare su yara suna da wani al'ada in dai za su fito shiga wajen abokanai su saura mutum tara suna abu shi bai yi ba sai a riƙa masa dariya ya zama koma baya. To saboda shi ma ya kasance ɗaya yake da su shi ma sai bai su bazan yana so ba.
Wake na a yankin arewa, Mariya Ibrahim Baba.
Arewa zumun ta ta mutu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban siya.
Yanzu ga kashi na ƙarshe na zantawa da marigayi mai satar mutane Nasiru Kacallari.
In dama gaba nake da kai ka yi man wani abu ko ka kace man ko kuma kamar haka yadda aka kama man shanu tabbas na ga wanda ya kama su. Wallahi ko gobe ne ba zan barci ba.
Yauwa, to Kacallari wani mai shawarinka ga mutane in sun zo bin hanyar in suka gamu da mutanenku su natsu ne su bi muku ko su yi kokari su juya inda wani lokaci ana samun har a buɗe musu wuta wani ma ya rasa ransa a garin haka?
Gaskiya babban abin da zan ce maka domin komai zai yi ba wai zan yi don mutum ba ne, zan yi don Allah ne, zan gaya maka don Allah game da abin da ka tambaye ni kuma tambaya na kai. Ka gani wannan duk abin da ka ga ya same ka tabbas daga Allah. Duk son ka, duk son kudinka baka isa ka kama wanda Allah bai baka ba, wanda Allah bai yarda ka ya kama shi ba yanda za a kama shi. Sannan wani ko waɗanne da irin tsarinsu tabbas a duk lokacin da aka tare hanya ka riga ka shigo ciki ka nuna za ka gudu. Hakikanin gaskiya harbi ake yi.
Saboda haka gara ma mutum ya natsu ya zama ya tsaya ya fi masa alheri kenan.
Don to Allah ya riga ya jefa ka ciki. Sai ka ban ma Allah komai.
Don kamar wancan da ya faru ma ai mutanen marar rabuwa suke yi ba gude yake tsayawa ba. Akwai masu gadi, akwai kamar waje uku ne in mutum ya juya ma zai iya fadawa kan wani wanda yake kula da hanya.
To kaga wannan ko dama ba wai yana kula wasu dai suna abin nasu ne ka san kowa da irin tunanin kimsali. Wannan dai sun zuciya ne domin ba ya tsaya ba ne don wanda za a kama, ya tsaya ne don ma'aikacin da zai zo ya shiga sauran yan uwanshi. Ka gane?
Shikenan a ƙarshe gaba ɗaya Nasiru Kacallari kana jin akwai ranar da irin waɗannan abubuwa za a daina jin su komai ya koma lafiya lau kowa ya riƙa harkarsa ba matsala?
Tabbas domin akwai ranar da za in aka sami ranar da aka daina cutar da mutane aka koma ma gaskiya ko da ma bayan idon mutane aka koma ma gaskiya shugabanni suka riƙe gaskiya ina mai tabbatar maka duk zalincin mutum wallahi wallahi a ƙasa zai faɗi. Amma duk abin da aka ce maka babu adalci wallahi wanda kake tunani shi ba komai bane sai ya zama komai saboda Allah. Domin kaga kamar ni misali da aka yi taman irin wannan abu din ai kaga ana ganin kamar ni ba komai bane, ni ba ni da gwamnati, ba ni da soja, ba ni da ɗan sanda, ba ni da kowa, ba ni da komai, komai aka ko da kashe ni aka ba abin da za a yi. To abin da za a iya yi ƴan uwana su kuka su gaji, mata na su kuka su gaji, shine abin da za a yi. Banda wannan babu abin da za a yi. Ka ko yanzu idan aka sami wani babbana aka kashe shi duk gidajen rediyo sai ka ji maganan ana Allah wadai jami'an tsaro suna nan suna kokari sai sun kama wanda ya aikata wannan abu. Don ga duka rayuwa ne.
Shikenan. Nasiru idan misali ana neman ka ta wace hanya za a same ka in ana so a yi sulhu da kai?
Wallahi hanyar ba ta da wuya sai dai bin ta ne yake da wuya.
To ya ina ji.
Da inda za a sake man mahaifiya in je in zauna gabanta idan wannan abu laifina ne ya sa aka kama ta ba son zuciya ya sa aka kama ta kaga zan roƙe ta gafara ta yafe man na farko kenan. Kuma duk sasancin da za a yi wanda kowa zai ji daɗin shi kamata ya yi a ce da mahaifiyata a ciki waɗanda za su ji daɗin. Sannan ka gani ko me za a yi man na san dai abin da muka ajiye tsakanina da mahaifiyata ko da sanadiyan rayuwana ne in na je kashe ni za a yi na san dai tabbas tsakanina da mahaifiyata babu wata matsala. To wannan idan aka ce ga mutanen da zan zauna da su tabbas ina iya aminta domin ba yau aka fara yi da ni.
Nasu za mu sake wannan saboda su hukumomi su ji saboda a samu sulhunta domin ba wanda yake son tashin hankali a ƙasar nan.
Kana iya sakinci kuma kana ji?
Ina ji.
Daga ƙarshe akwai abin zan gaya maka saboda abin da ya kamata kowa ya ji ne, ko waye ne, ko kai musulmi ne, ko kai kirista ne, ko kai waye ne, ko menene addininka. To ka sani Allah dai shine abin tsoro, ka ji tsoron Allah. Kakka ga an ce ni ko barawo ne ko wancan dan ta'adda ne mai kashe mutane ne menene da menene, wani yana abinci saboda dalili, wani kuma yana gani wane yana yi, ni ma bari in je bai da wata dalili. To amma abinda nake so in har abinda za a tsaya ne a fahimci gaskiya, a tsaya a yi tsakani ga Allah hakikanin gaskiya, a bar daukan ba filata ni ba kome ba ne, a bar daukan ci haka, saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma, lokacin da aka fara halittar duniya daga lokacin shi ma aka halicce shi, ba daga ba ne ya zo haka nan ba a san inda ya fito. Kuma ilimin boko shi ne wani abu, ba shi ba ne wani abu, kawai dai kowa ya nema shi duk yadda Allah ya yi shi a bacci haka, kawai yadda Allah ya yi shi. Shine abinda zan gaya maka.
Shikenan. Nasiru Kacalari, mun gode kwarai, sai mun sake samun dama ta musamman mun yi irin wannan hira nan gaban Allah da.
To alhamdulillah, nagode.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Amma ku kasance kusa makon gobe don jin wani sabon shiri na Arewa a yau. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elikaya da na shirya kuma na gabatar, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai ba ku himmatu don ku jara kasar.
To a gaida Nasiru Adamu Elikaya, yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau wanda yake cewa salam VOA Hausa, muna Allah wadai da harin da wasu ƴan bindiga suka kai a yankin Taliberi na jamhuriyar Nijar, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 50. Hakika wannan hari ne na ta'addanci, da fatar Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, waɗanda kuma suka jikkata Allah ya ba su lafiya. Daga ƙarshe muke roƙon Allah ya kawo muna zaman lafiya da ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya. Sako daga Usman Shitu Mahuta. Shi kuwa Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofi Madaki a jihar Bauchin Najeriya, cewa yayi. Salam VOA Hausa. Hakika yin fito na fito da 'yan ta'adda da wasu al'umman Najeriya suka fara yi yayi daidai, don kuwa ba gagararre sai bararre. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Allahumma amin. Mai wasika ta gaba kuwa ya ce, salam VOA Hausa, muna tar da Allah wadai da harin da 'yan bindiga suka kai a banin Bagu da ke jihar Taliberi a jamhuriyar Nijar, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Muna roƙon Allah ya ji kansu, kuma Allah ya kawo muna ɗauki na gaggawa. Mai wasika ta ƙarshe kuwa cewa yi, ya Allah, muna roƙonka da ka baiwa sojojin Najeriya ƙwarin gwiwa domin su kakkaɓo muna 'yan ta'adda, masu sace ɗalibai da neman kuɗin fansa, da ma sauran al'umman Najeriya. Saƙo daga Kawu Mai Ruwa Bajoga.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Kamfanin har haɗa magunguna na ƙasar Amurka Moderna ya fara gwajin allurar rigakafin shi ta COVID-19 wadda za a yi sau biyu ga yara ƙanana, domin sanin ko ya kamata a faɗa allurar rigakafin ga yara 'yan ƙasa da shekaru 18. Kamfanin zai allurar rigakafin ne ga yara kusan 6,750 a Amurka da Canada tsakanin masu shekaru 6-12. Ganawa ta farko tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping na iya faruwa daga ranar 22 ga watan Afrilu, yayin da Biden ke karɓar bakuncin taron shugabannin duniya kan yanayi a Washington a ranar mayar da hankali kan makomar duniya. An shirya taron ne don tara shugabannin duniya da tattaunawa batun sauyin yanayi, wanda Biden ya bayyana a matsayin muhimmin abu ga manufofin Amurka kan kasashen waje da tsaron ƙasa.
Tuma sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu baki ɗaya. Sai kuma an jima kaɗan da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 ke na agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti, da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar Baba Yakub Makeri da shirya na gabatar daga nan Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya, amma da kashi shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.